sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar headquarters mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya za ta fara wani atisayen tabbatar da tsaro cikin ruwan kasar. A jamhuriyar Niger an shirya wani taro na karfafa hulɗa tsakanin yan jarida da jami'an tsaron kasar. Har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger, waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a wasu garuruwa da ke cikin birnin Kwanni sun koka da saniyar waren da suka ce ana nuna musu wajen bada taimako. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Masarakin kasar Saudi Arabia ya bayyana goyon bayan sa ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya a babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya a jiya Laraba. To amma bai bayyana ko Riyad za ta bi sahun haɗaɗɗiyar daular Larabawa wajen daidaita dangantakar ta da Isra'ila ba. Sarki Salman bin Abdul Aziz ya faɗa a taron da ake gudanarwa ta yanar gizo cewa samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya shine babban zaɓin mu. Za mu iya yin komai domin aiki tare wajen cimma wannan manufar ta kyautata al'amura ta yadda zaman lafiya, kwanciyar hankali da zama tare za su wanzu a tsakanin jama'ar yankin. Jama'ar yankin da ya sun haɗa da 'yan ƙasar Isra'ila waɗanda 'yan ƙasar Saudiya ba sa mu'amala da su. A makon da ya gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe bayan rattaba hannu akan yarjejeniyar Abraham wadda za ta daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da daular Larabawa da Bahrain, cewa Riyad za ta bi sahu a lokacin da ya dace. To sai dai a kalaman nasa a wajen taron na Majalisar Ɗinkin Duniya, Sarki Salman ya jaddada daɗaɗɗiyar matsayar Saudiya na goyon bayan sulhu tsakanin ƙasashe biyu na Isra'ila da Falasɗinu, tare da tabbatar da birnin Kudus a zaman babban birnin Falasɗinu mai 'yancin kanta. Haka kuma ya bayyana goyon bayan shirin zaman lafiya na ƙasashen Larabawa na shekara ta 2002 wanda ya yi tanadin tabbatar da ƙasar Falasɗinu a zaman sharaɗin daidaita dangantaka da Isra'ila. A yayin da ƙwararru a ƙasar Sudan ta Kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da ƙasashen da suka ci gaba suka yi amfani da shi wajen daidaita farashin canjin kuɗaɗen waje a kasuwannin bayan fage. Wani sabon rahoton kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babbar matsalar ƙasar ta Sudan ta Kudu ita ce cin hanci da ya katutu a cikin gwamnati. Wani masani tattalin arziki kuma shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta Dr. John Garang da ke Bor, Professor Abraham Matosh, ya ce kamata ya yi ƙasar ta Sudan ta Kudu ta koma kan tsarin tattalin arziki na samar da ci gaba wanda a ƙarƙashinsa gwamnati za ta iya ƙayyade farashin canji na kasuwannin bayan fage, kazalika da kuma kula da shiga da fitar kuɗaɗen waje. Tsarin tattalin arziki na ci gaban ƙasa ya yi tanadin shigar gwamnati sosai da kuma faɗaɗa ƙayyade farashi da yanayin kasuwanni. To sai dai wani sabon rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Sudan ta Kudu ya caccaki jami'an gwamnatin ƙasar da muƙarrabansu akan kasara tattalin arzikin ƙasar, yana mai cewa ana tafiyar da ƙasar ne bisa wani mummunan tsari da ke da manufar azurta 'yan boko 'yan siyasa da ke ci da gumin miliyoyin jama'a da suka daɗe cikin ukuba, tashi hankali da musgunawa. A cewar shugabar hukumar Yasmin Suka, wawure dukiyar gwamnati ba yaƙi kaɗai yake ƙara uzurawa ba, haka ma shi ne babban ginshiƙin tashin rikici da rashin zaman lafiya. Birtaniya ta kasance ƙasa ta baya-bayan nan ta nahiyar Turai da ta ƙaƙaba dokokin taƙaita zirga-zirgar jama'a a jiya Laraba, biyo bayan ƙarin yawan kamuwa da cutar coronavirus. Adadin kamuwa da cutar yana ninninkawa a kowane mako, a yayin da babban jami'in lafiya ya yi gargaɗin samun ƙarin sababbin kamuwa da cutar har 50,000 a kowace rana idan al'amura ba su sauya ba. Ƙasar Birtaniya ce ta sami adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus mafi yawa a nahiyar Turai, inda aka sami fiye da waɗanda suka mutu 41,000. A ƙarƙashin sababbin dokokin, an tilastawa gidajen shan barasa da na cin abinci rufewa daga ƙarfe 10 na dare. Haka kuma ana ƙarfafawa jama'a da su yi aiki daga gida. a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin. Prime Minister Boris Johnson ya dora wani sashi na alhakin wannan yanayi akan jama'a.
While the vast majority have complied with the rules, there have been too many breaches, too many opportunities for our invisible enemy to slip through undetected.
Yace a yayin da mafi akasarin jama'a suka yi biyayya ga dokokin da aka gindaya, akwai wasu da yawa da suka saba wa dokokin, wanda ya bada babbar dama ga wannan cuta ta kutso kai ba tare da an ganta ba. Kwayar cutar ta soma ƙara yaduwa ta hanyoyi masu yawa. A wata Agusta, gwamnati ta yi kokarin sassauta dokar fitowar jama'a domin sayen kayayyaki, inda ta rika biyan rabin kudin abinci da suke saya a gidajen cin abinci, kana kuma ta karfafawa ma'aikata da su koma ofishinsu. Mutane da dama sun shiga rudani akan sakon sauyin.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda rundunar sojojin ruwan kasar za ta fara wani atasayin tabbatar da tsaro a cikin ruwan kasar. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko da wannan rahoto.
Rundunar sojojin ruwan Najeriya tuni ta aike da manyan jiragen ruwan yaki guda 6 da kuma ƙarin wasu jiragen ruwan yaki guda 60 a wani hoɓɓasan tunkarar ƴan fashin teku. Masu fasa kwabirin albarkatun man fetur da masu aikata laifuka iri daban-daban a cikin ruwa. Wannan atisayi, kamar yadda Rear Admiral David Adeniran, babban kwamandan rundunar mayakan ruwa Shiyar Gabas ke cewa, tuni an aike da jiragen ruwan yaki domin tabbatar da fara sintirin. Atisayen mai take Exercise Sanga Song da za a yi kwanaki 2 ana yinsa, zai kuma cimma dorewar nasarar atisayen da aka yi tun farko. Mai take Exercise Beckham Mon za a gudanar da shi ne a ruwa da ke jihohin Akwa Ibom, Cross Rivers, Ibomi da kuma Rivers. Za a kuma yi amfani da atisayen don gwajin zama cikin shirin kota kwana na jiragen ruwan yakin Najeriya. Masana tsaro irinsu Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa na ganin wannan atisaye ya zo daidai lokacin da ya dace.
Wannan atisaye da kuma operation wadda su rundunan sojojin ruwa za su yi abu ne mai kyau kwarai da gaske. Dalili kuwa shi ne, idan ka duba nasarori da suka samu a baya a wayan atisaye da kuma operations da suka yi, wadda yake har yadda ake zuwa ake fitar da bakin mai ba bisa ka'ida ba, wato crude oil, wasu illegal refineries da kuma makame da ake shigo da su ba bisa ka'ida ba, hatta ta kai ga wannan shinkafa da ake fasa kauri ake shigo da su ta kasa ba bisa ka'ida ba ta ruwa, wannan dakari sun samu nasarori kwarai da gaske. Saboda haka wannan ma abin da za su yi zai taimaka kwarai da gaske, da yadda ake shigo da makamai ta ruwa ba bisa ka'ida ba, da yadda ake shigo da waɗannan shinkafa ake fasa kauri ta ruwa ba bisa ka'ida ba, hatta waɗannan ƴan ta'adda da suke satan jiragen ruwa. Idan aka yi haka, ina tabbatar maka da cewa za a samu nasarori kwarai da gaske a bisa nasarori da suka samu a baya. Saboda haka wannan abu ne mai kyau don a ƙara musu ƙarfin gwiwa domin su samu nasarori a waɗannan abubuwa, domin ƙasar nan ta zauna lafiya. Kuma wannan abu ne mai kyau a ƙara musu ƙarfin gwiwa a taimake su a gwamnatance su ci gaba da wannan ayyuka da suke. Kuma insha Allahu, in aka ci gaba da yin abubuwan nan, insha Allahu kwalliya za ta biya kuɗin sabulu.
Shi ma ƙwararre kan harkokin ruwa, Comrade Abubakar Abdulsalam, ya ce wannan yunkuri na sojojin ruwan Najeriya zai taimaka gaya wurin tabbatar da tsaro a cikin ruwan ƙasar.
Na farko, wannan mataki ne mai kyau, kuma mataki ne wanda lalle zai kawo ci gaba a wajen yaki da mayagun mutane da suke aikata ta'addanci akan ruwa, da kuma waɗanda suke aikatawa na wajen satar mai, wato bunkering. Akasarin lokaci da dama mutanen nan dama suna amfani da manyan makamai, kuma suna da mutane daga wajejen ƙasa waɗanda suke taimaka musu da makamai na zamani, wanda ya kama daga bindigogi zuwa ƙananan jiragen ruwa masu gudun gaske domin sakan aikata laifi daga nan kuma su sace su arce su yi wani wajen daban. To saboda haka kasancewar rundunar sojojin ruwan Najeriya sun samu jirage kamar yadda muka samu labari da kuma na ruwa da na sama, to wannan zai taimaka musu wajen dakile ta'addanci da irin wayannan mutane da ake kira sea piracy da kuma masu aikata wannan wayanda ake kira bunkri, zai dakile irin mugayen manufofinsu. Za mu yaba da wannan mataki da gwamnati ta dauka da kuma rundunar sojojin ruwan Najeriya suka dauka.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan atisaye zai taimaka wurin samar da tsaro a ruwan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a wani yunkurin karfafa hulɗar aiki a tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaron ƙasar, ƙungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro a GSM ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ofishin ministan tsaron ƙasar a birnin Yamai, inda aka canza yawu game da hanyoyin da za su baiwa 'yan jarida bayanai a yayin da suke ƙoƙarin tantance sahihancin labaran da suka shafi sha'anin tsaro. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a hirar da ta haɗa wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Manubarma da shugaban cibiyar 'yan jaridan Nijar Ibrahim Haruna.
Na ana zancen matsalar tsaro, akwai su masu kare 'yan ƙasa wanda ake cewa kan sojoji, kan polisi, wanda su ma aikinsu na kula da tsaro ne. Su kuma 'yan jarida aikinsu na ba da labari ne. To cikin shekarun nan duk da suka huce, muna cikin wani hali wanda ba a san ba ya za a yi aiki tare da juna. Mu muna aiki daban, su suna aikin su can daban. Kuma kowa yana neman ya hana wani ya yi aikin shi, ko kuma wani yana ganin a'a wanga ya hana ni in yi aiki na yanda na iya kamata. To cikin wannan tunani yau, bayan mun ga duka abubuwan nan, wasu 'yan jarida wanda suke cikin mu suka yi lissafi suka ce a ya kamata su hudu kungiya wanda ta kula da wannan fanni. Da kasan ita gidan 'yan jarida wanda ake cewa Maison de la Presse ta kumshi komi da komi, amma in aka ware wani abu wanda aka ce a wanga fannin wata kungiya daban take kula da shi, mu muna kawo goyon baya ga wannan kungiya, mu ba ta haɗin kai don ta samu ta ci gaba kuma aikin wannan, sai ka gani ya bunƙasa, an samu ciwo kan matsalolin da ake samu a wannan fanni.
Amma kana ganin president wannan zama zai iya taimakawa a samu sauyi game da halin da ake ciki a can baya?
To yau dai kun gani mutane da suka zo wurin, ga 'yan jarida kuma ga dewa cikin 'yan sanda da 'yan masu jami'an tsaro, dewa sun zo. Kenan da mun ce aka yi rana ce ta tattaunawa, kai menene kake gani akan aikin da nake, ni aikin da nake, ku laifin mu kuke gani, ya mu ma muke ganin abu. To ta ga wata hanya za mu ciwo kan matsalar. In rishin samun labari ne tsakanin bayani ne tsakanin mu, ya kamata mu yi magana ta wanda hanya zan rika samu labari tsakanin aikin da muke yi. In abu ne ya faru, wai ta wata hanya ce shi dan jarida zai samu labari akan abin da ya faru, abin da ya shahi harkar tsaro. Su masu kare da wanga tashin su ya kamata su masito ga hanyar da zuku bi. In kuna so wane da wane ne, ko kuma a wanga fanni wane da wane zuku yi kira, yi su ba ku labarin. Kuma labarin wannan su ma bai kamata ba su yi jinkiri. Tunda ka san abad labari bai san jinkiri. In kuka yi jinkiri, tilasa ne yau jita-jita take yawa, kuma abinda aka rige aka fara hwaɗi, ko ma kun kara labari bayani da suke daga baya banza ne. Kenan dan wannan ake so a yi maza a samu hanya ta kirki wadda daga abu ya faru, kowa su wanda abin suke kula da abin sai su ce ma to yanzu daga abin da ya faru.
To za mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda kwamitin neman tallafi na sabon garin Cilankom da ke cikin birnin Kwanni ya bayyana halin da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a garin suke ciki, tare kuma da miƙa ƙoƙon baransu zuwa ga hukumomin Nijar da ƙungiyoyin agaji domin taimaka ma waɗanda al'amarin ya shafa. Kamar yadda Jadilin Bogausi, mamba a kwamitin, ya yi wa wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Baƙo ƙarin bayani.
Daga cikin mutanen da waga ambaliya ta hwaɗan ma, ni kaina ina ciki, amma ka san duwa da kake kaɗaran mawani. To shine kwamiti namu na sabon gari Cilankom ya yi zama duk kwamitin namu, duka wanda a cikin kwamiti munka zauna, Allah ya taimaka mana wannan bawan Allah Alhaji Bahari ya azana shi gudunmuwa jika 500. Bayan ya azana shi, sai munka tarra jama'a duka masu ƙari, munka kai musu duka wannan bayani, kuma sun kasa nasu tallahi. Daga cikin wanda wannan abin ya faru gare su mutum 224, amma munka zauna mun kwamiti namu ya zamna munka tantance mutum 37 suna cikin wannan abin amma gaskiya suna da hali sai mun kai ekartar su mun kabar 178 an samu kuɗi gurgurdon hali abinda za a danma mutane to shine committee namu yayi zama yace to a sai abinci an raba mutane idan an kar raba musu mun saurara cikin ekol saurara gida aro ni kana da ka magana ga iyali na yau satin su uku gida ni ga hanya ne kwana mun raba abinci mutum 178
to muna yi musan wannan abin kamar su gidaje nan birnin kwanni waɗanda nan kewayen cilan kuma waɗanda abin da ya shafa la'alli ta ko gida nawa
gida waɗanda mu da namu committee ta mu bakin sakatarkin mu waɗanda mun kai ma wannan ƙwarya gida 11 sun ka fadi amma yanzu an samu ƙari za su kai 15
wannan gidajen da sun ka fadi ne banda gidajen da ruwa sun ka mamaye mutane sun kai ta sun ka bar gidaje
wannan gidaje waɗanda ruwa sun ka mamaye ana samun gida 80-10 muna neman taimako don Allah don Annabi saboda waɗannan mutane wallahi wallahi summatullahi wani bai da abinda zai runwa cikin gida ne
wannan ana iya cewa wannan kamar kukan kurciya ne saboda mutane su sai irin matsalar da jama'a suke cike zamanto ba kamar irin yamai ne dai ba ko ina ne nan ma birnin kwani kuna buƙatar taimako
mun ga irin yadda masu hali ka zuwa suna taimaka mu wannan bayon Allah a cikin wata lalura dan haka mu ma ba kukan kurciya ne ba bisa wazabdu an tura irin abinda mun ka ba mutane abinda mun ga zabo ga mutane kowa ya ganshi muna bara ga masu hali don Allah da hukuma a taimaka muna
to ana iya cewa nan ba ku samu wata babbar kungiya ba yalla wadda ta to muku ta kasashen waje ko kuma wani proje ko wata ONG nan cikin garin birnin kwadi wanda son ka muku tallafi
le ba mu same shi ba wannan kokari na committee mu namu na sabon gari Tilankop
wannan ana cewa kenan taimakon mutanen da mutane masu yan kasuwa da masu harkokin yau da kullun na birnin kwani wannan tallafa mutane da kuka dan taimakon da aka samu ne ga jama'a
eh wannan taimako wannan aka samu ga jama'a ne domin lokacin da mun kai zama na farko duka mun kire wanda a unguwar mu duk wani mai karihi mun kira shi mun zama muna kai mu 400 a nan wurin nan mun kada kuɗi jikka 900 da jikka 12 to jikka 900 da jikka 12 sai mun ka aje su wajen tresorerkin mu cewa Allah jabari da saya ta waye mun ka to mun kai risansa mun ka kuɗi 200 mutum 224 kaga kuɗin ba su muna son abinda an ka samu a ba su ko da runhununi na su yi inda hali kuma su yi shige honsu domin akwai wani gida wallahi akwai mutum 170 zai ba ko runwa cikin gidan nan kuma ba su da halin yin watan gina
yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin nakasa
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 ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma Makon jiya shirin na kasa ya tabo koke-koken na kasassu a tarayyar Najeriya musamman yadda suka ce ba sa samun kulawar da ta dace daga ƴan siyasar kasar alhali yawan jama'ar su ya kai matsayin da zai kwadaitar da jami'in siyasa su shiga kamun kafa sannan suna da mailmantar da idan aka ba su mukamin gwamnati za su ba mara dakunya to a yau zamu dora daga inda muka tsaya a hirar da ta hada shugaban makafin jam'iyyar APC Suleiman Ibrahim Yarima da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya
ni da nake ma magana na je gudun wayansu ministoci wanda muka yi alƙawari kai muna alƙawari ba mu zo za su taimu ka muna domin ci gaban wannan kungiyar da kuma mutane masu bukata na musamman amma kaga ba su yi muna haka ba idan ka duba kuma wayansu commissioner ne muna da contact da su amma kaga duk ba su zo sun taimu ka muna saboda menene akwai karancin wayewa a tattare da su mun gaya musu a baya cewa idan turancin da muka rubuta musu da iya musu sauri ba su gane ba su kira mu su zo na da mu sai mu yi musu a Hausance ko kuma su yaren suke fahimta saboda menene mun fiskance su akan cewa wayancin su ban san ma wataƙila ana samun dai sabani sosai haka saboda muna ƙoƙarin mu fahimta da su cewa fa mu yanzu kanmu ya waye kuma muna masu matasa ne masu jini a jika wanda za mu kawo canji fiye da yanda ake tunani a wannan ƙasa Najeriya
Suleiman Ibrahim da alamun kun taƙaita wannan aiki naku kaga ka nuna ku ƴan siyasa ne amma na jam'iyyar APC akwai sauran jam'iyyu fiye da wajen zan iya cewa 50 fa da ake da su a Najeriya
a to idan ka duba babu wata jam'iyya tunda aka fara zaɓe a Najeriya ko kuma aka fara demokradiya a Najeriya babu wata jam'iyya wacce ta ba mu mutane masu bukata na musamman mahimmanci idan ka duba jam'iyyar sai jam'iyyar APC jimi ta wannan jam'iyyar APC ita ce ta ba mu mutane masu bukata na musamman damammaki da dama domin su shigo a basu wannan kujeru da dama. Yanzu magana da nake da kai muna da National Disabled Leader wanda ake kira shi Alhaji Musubawu Dibi. So kaga wannan jam'iyyar APC ta tuba wannan abun a ƙasa Najeriya. To me zai sa kuma mun yadda da manufacturer din jam'iyyar APC?
Wannan Musubawu da kake magana gurgu ne ba makaho bane irin ku?
Gurgu ai idan aka ce ina ga muku muhimmancin da kai sai ka ce mai ai akwai jam'iyyoyi da dama. Shin kika ga muku to ai duk wata jam'iyya babu wata jam'iyya da ta ba ma mutane masu bukata na musamman dama su shigo ai wannan harkan siyasa ne.
Idan zaka tuna a baya lokacin da jam'iyyar PDP ke yayinta an yi irin wannan kungiya ta yan wato ko guragu zan iya cewa masu goyon bayan ko yan jam'iyyar PDP inda aka yi wani Akilu Abdullahi Jigunu daga Kaduna yake shugabanci wannan kungiyar. Wasu fa za su dauka yayi kawai kuke dauka duk jam'iyyar da take mulki kawai sai ku dunguma ku ce ita ce mai bada kaza ita ce mai bada kaza me zaka ce kan wannan?
Wannan kungiyar ba haka take ba domin a magana da ke amka wannan kungiyar da zan tarni nan dama already mu yan jam'iyyar APC ne da mu aka yi wannan jam'iyya mu muka dauki kuɗin mu muka tallata shugaban Muhammadu Buhari a gidajen radio mu muka sai kati muka dinga tura mai har Allah kafari addu'o'in mu Allah kashi wannan kujerar. To da haka muna da manufofi da dama akan wannan jam'iyyar APC shi yasa ma muka ga ya kamata ce mu zo mu kafa kungiya. Wannan ina tunanin wancan kungiyar da kake magana menene tema mutane ma wanda suke da bukata na musamman. Jam'iyyar APC muna ga muka cewa yalla bai wannan jam'iyya ta wuce inda ake tunani kuma jam'iyyar PDP ƙarya ne yaudara ne dama mutane ne wanda suka zo kawai domin su sace kudin Najeriya kuma su yi wannan abin to a shirye muke. Mun kai wayansu su kotuna wayansu kuma suna dab da suna ofisin FCC. To da haka abinda muke so shine especially 'yan siyasa su ba mu haɗin kai mu mutane masu bukata na musamman especially mutane masu lalurar rashin gani a tare muke da jam'iyyar APC wannan ƙasa jihohi guda 36.
In haka ne kuna ga kun kawo garbi me za ku tsaye da dan kungiyar ku wanda baya gani takarar shugabancin ba?
Aikin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauko shi ya gama. Muna son tabbatar muka cewa mu za mu zo ba don kuɗi bane a gaban mu domin ci gaban mutane masu bukata na musamman da kuma ƙasan gabaki daya.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban makafin jam'iyyar APC Suleiman Ibrahim Yarima da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasir Adamu El-Hikaya ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ni lafiya.
Lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghana ta mu so mu sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kaninta akwai an kama mutum biyu a kokarin da suke na yin cuta ga wata mace na kuɗi Ghana Cedi miliyan 10,000. Jaridar ta ce an kama waɗansu mutane waɗanda ake zargi a kokarin yi wa wata mace zamba cikin aminci na kuɗi Ghana Cedi 10,012 yanzu haka suna a hannun 'yan sandan Kwabena a nan Accra. Waɗannan mutane guda biyu sun hada da Yaudaku mai shekaru 26 wanda ya kasance a matsayin mai aikin bayar da hayan gidaje da Muhammad Suraj mai shekaru 49 da ya kasance a matsayin mai gida da suka yi kokarin yaudarar wannan mata don su ba ta hayar gidansu. Yanzu haka suna a hannun 'yan sanda kamar yadda aka nuna suna taimakawa a binciken da ake jami'in hurɗa da 'yan sanda na Accra Regional Police Command kenan Deputy Superintendent of Police Ifya Tengi ta faɗa wa jaridar haka a jiya. Mun leƙa jaridar The Chronicle ko wannan labarin za mu gani NDC na so ka doko wani tsari na kirki Bawumiyane ya faɗi haka. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumiyana mamakin cewar duk wani tsari mai kyau na ci gaba idan gwamnati da ke mulki za ta gabatar, babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC da ta yi suka ya ambata musamman. Misalin yarjejeniyar Sinohydro Master Facility na dala biliyan biyu wadda tunka kulla jam'iyyar NDC ta yi sukarsa har ya kai ga jam'iyyar ta rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnatin China. Dr. Bawumia ya kuma ambata Free Senior High School, wato tsarin bada ilimi kyauta da gabatar da shirin nan na baiwa matasa aiki, wato Nation Builders Camp kenan, da kananan jirage da za su rinka gabatar da magunguna ga cibiyoyin kiwon lafiya da shirin nan na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya. Duk waɗannan tsaruruka NDC sun yi suka a kansu, ya ce inda ko gwamnati ta durƙusa ga sukarsu da yanzu waɗannan kyawawan tsaruruka da gwamnati ke gabatarwa an yi watsi da su. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito afidda Martina Hamidu a matsayin mashiri'a na musamman saboda zukanci da iya rashin aiki a safaci tarwaita wannan. Jaridar Daily Graphic ta kamo wannan labari daga ASEFA, wato the Alliance for Social Equity and Public Accountability ASEFA a takaice. Na bukatar Mr. Martin ABK Amidu a kore shi daga matsayinsa na mai shari'a na musamman akan dalilin cewar bai iya aiki ba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A cikin kasa da wata guda, Amurka ta shirya kulla wasu yarjejeniyoyin zaman lafiya guda biyu masu cike da tarihi a gabas da tsakiya. An kulla yarjejeniyar baya-bayan nan ne tsakanin Isra'ila da Bahrain. An kulla ta farkon ne kuma tsakanin Isra'ila da hadaddiyar daular Larabawa. A kokarin samar da zaman lafiya da yin aiki tare, Bahrain ta amince ta inganta hulɗar diflomasiyyarta da Isra'ila. Za su buɗe ofisoshin jakadanci, sannan za su tura jakadunsu a ƙasashen juna. Kana jiragen samansu za su yi jigila kai tsaye zuwa ƙasashen juna. Bayan haka za su ƙaddamar da ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama, kamar kiwon lafiya, kasuwanci, ƙere-ƙere, ilimi da tsaro da kuma fannin noma. Yarjejeniyoyin zaman lafiya guda biyu kacal ne aka kulla da Isra'ila cikin shekaru 72, inji Trump. Ya kuma ce yana kyauta zaton za a ƙara samun irin wannan ci gaba. Lallai waɗannan yarjejeniyoyi da Bahrain da hadaddiyar daular Larabawa akwai yiwuwar za su taimaka ainun wurin samar da adalci da zaman lafiya mai ɗorewa da Falastinawa. Bayan shekara da shekaru na rashin zaman lafiya da tashin hankali, al'amura sun inganta ainun a gabas da tsakiya a cikin shekaru uku da suka gabata a cewar shugaba Trump.
I have restored trust with our regional partners and together we've eliminated the ISIS caliphate 100%.
Na maido da yarda tsakaninmu da kawayenmu na yankin, kuma mun yi aiki tare wurin murkushe kungiyar ISIS 100%. Mun killace masu tsaurin ra'ayi da ke gurɓata musulunci suna haddasa tashin hankali. A yau ƙasashe a faɗin yankin da ma duniya baki ɗaya sun haɗa hannu, kana suka haɗa kai wurin gina kyakkyawar makoma ba tare da miyagun mutane masu haddasa ta'addanci ba. Shugaba Trump ya gode wa shugabannin Isra'ila da Bahrain game da bajinta da suka nuna ta kulla yarjejeniya mai cike da tarihi.
Their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be.
Shugabannin sun nuna cewa za su iya samun makoma mai cike da ƙwarin gwiwa da ba za a lalata da yawan yaƙe-yaƙe da aka fuskanta a baya ba, yayin da ƙasashe da dama ke kyautata dangantakarsu da Isra'ila a cikin gaggawa kamar yadda muke sa rai. Yankin zai zama mai yawan kwanciyar hankali da tsaro da kuma ci gaba. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan mutanen yankin gabas da tsakiya a yayin da suke aikin gina makoma mai kyau da yawan bege. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana son yin tsokaci, sai ka rubuto zuwa editorials VOA Washington DC 2/2/37 USA, Zaka kuma iya yin tsokaci kan dukkan sharhi da muka yi a shafinmu na internet VOA Editorials homepage www.voanews.com/editorials.
Da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin da Magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da Magaran.